Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawar shiri ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 12 ga watan Satumba. Wato talata 12 ga watan Satumba. Kafin aje abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfila da kanin labarai.
To hawa kasar Spain za ta aika da karin tawagan masu aikin ceto zuwa kasar Morocco, yayin da ake cigaba da gano sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a gabashin ƙasar Libya na iya kaiwa dubbai, a cewar kungiyar agaji. Haka kuma za a ji cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa ƙasar Rasha yau Talata, inda ake sa ran zai tattauna da shugaba Vladimir Putin.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za a ji cewa babu wani ɗan Najeriya ko ɗaya da ya rasa ransa ko ya samu rauni sakamakon girgizar ƙasar da ta afku a ƙasar Morocco. Za kuma a ji irin cikas ɗin da aikin haƙar ma'adanan uranium ke fuskanta a jihar Agadez ta jamhuriyar Nijar. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa haɗa labarin wasanni da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe. Amma duk kafin nan sai a gita zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan lasariya lafiya. Ga labaran duniya. Kasar Spain za ta aika da karin tawagan masu aikin ceto zuwa kasar Morocco a daidai lokacin da ma'aikatan bincike ke aikin gano sauran waɗanda suka tsira daga girgizar kasar da ta auku a kudancin birnin Marrakech ranar Juma'a. Spain ta ce da yammacin ranar Litinin za ta kara tawagar ƙwararru 31 da karnuka masu bincike 15 da motoci 11. Gwamnatin Morocco ta faɗi jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka mutun ya ƙaru zuwa aƙalla mutane 2,862, yayin da wasu 2,500 suka jikkata. Komenan Ngosan Leon, wani fitacce ne da ke zaune a Morocco, ya shaida Murya Amurka cewa bayan girgizar ƙasan mutane da dama na kwana a waje saboda fargabar sake afkuwar girgizar ƙasan. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗi yau Talata cewa tura jiragen yaƙi samfarin F-16 da ƙasashen yammacin duniya ke yi a Ukraine zai ƙara tsawaita rikicin ne kawai. Da yake magana a wani taron tattalin arziki da aka yi a Vladivostok, Putin ya kuma ce Rashawa 1,000 zuwa 1,500 ne ke aikin sa kai ga sojojin Rasha a kowace rana, kuma 2,700 ne suka yi rajista a cikin watanni 6 da suka gabata. Putin ya kuma ce farmakin da Ukraine ta kaddamar a watan Yuni don kokarin kwato yankuna daga hannun sojojin Rasha da suka mamaye ya ci tura. Dakarun Ukraine sun sake kwace wasu ƙauyuka a gabashi da kudancin Ukraine a lokacin da suke kokarin kutsawa inda sojojin Rasha suke da kuma nakiyoyi da aka binne a ƙasa. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliya a gabashin Libya na iya kaiwa dubbai, kamar yadda wani jami'in kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ya shaida manema labarai a yau Talata. Adadin waɗanda suka mutu yana da yawa, in ji Tamar Ramadan, shugaban tawagar IFRC na Libya. Ramadan ya ce hukumar ta tabbatar da gamajiya mai zaman kanta cewa akwai mutane 10,000 da suka bata. Jami'ai a gabashin ƙasar Libya sun faɗi ranar Litinin cewa kimanin mutane 2,000 ne aiki kyautar zaton sun mutu a birnin Derna, yankin da ya fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya daga guguwar tekun Mediterania mai suna Daniel, lamarin da ya sanadin fashewar madatsun ruwa tare da kwashe ɗaukacin unguwanni. Hoton bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta ya nuna tituna sun koma ga koguna a Derna da Bangazi da Sosi da Albaida da kuma Almajar.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. A ranar Juma'a da ta gabata ne ƙasar Morocco ta gamu da ibtila'in girgizar ƙasa har na maki 6.8, lamarin da ya haifar da hasarar rayuka da dama. Akan haka ne babbar editor sashen Hausa Grace Alheri Abdu ta tuntuɓi muƙaddashin jakadan Najeriya a Morocco Mansur Nuhu Bamalli kan ko akwai 'yan Najeriya da lamarin ya ritsa da su. Ya kuma bayyana halin da ake ciki bayan girgizar ƙasar ta Morocco da kawo yanzu aka tabbatar da talakuma rayukan mutane sama da 100,000.
Yaitu alhamdulillah, yanzu ɗin dai komi ina dawowa inda yake da. Mutane sun fara samun hankalinsu don da shekarun ji an samu aftershock na 4.5 a Marrakech. Amma da mutum da ba mu samu wannan impact. The first one ne da aka yi na farko shine abin da mun shafe mu shakun ko na irin man dangi shock din ne amma alhamdulillah sai dai inda muke jin labari yake zuwa mana har yanzu ana da ada ne mu mutane za mu ci wanda ginin ya tsaka mu
ya sanan ku akwai wani dan Najeriya ko kuma wanda kuka sani da wannan lamari ya shafa
tun da aka fara mun ta magana da mutanen mu da suke zuwan can kuma muna ta aika contact in fact mutane mun turo ni ba dan Najeriya ko daya ko muna aiki da leadership na Nigerian community din Dan Najeriya ɗaya ne aka sablanta da aka samu girgirin kasan sai ta tsorata sai ta duro ta window sai ta samu rauni a ƙafa ita kaɗai ne biya irin ta samu rauni dalilin wannan amma ita ba a mara kakin ba ne aka sablanta ne cikin tsoro tana akwai tana gida ta yi tsori building sai ta duro which tambaci ɗin mun je har mun duba ta a cikin da ba samu treatment amma ba wani dan Najeriya da cikin har yanzu da aka faɗa muka samu labari.
To ya halin rayuwa yake yanzu a wurin?
Rayuwa irin wannan iftila'i da Allah ya kawo dole a rayuwa ya zama ba daɗi amma gwamnatin ƙasar tana ƙoƙari matuƙa da ƙasashen duniya inda muke samun labari amma komai yana dawowa inda yake kusan ba a cikin marakacin abin ya faru ba a waje ne can wajen Atlas Mountain impact ne ya ko ta ga ita ba to amma mutane suna abin nan rayuwa na dawowa da yake ana karɓan ƙaddara.
To akwai kamar in aka fuskanci irin wannan a ƙasashe da suka ci gaba za ka ga waɗansu ƙungiyoyi da kuma ɗaiɗaikun jama'a nan da nan sukan tafi domin kai agajin gaggawa ko kuma tallafi ta tara kayayyakin masarufi da dai abubuwan da ake bukata na gaggawa suna kaiwa na ƙashin kansu ba tare da jiran gwamnati ba akwai wani abu kamar haka da ake a nan ƙasar yanzu haka?
Akwai organization da suke ɗan kaiwa kuma gwamnati ta buɗe layin na in ana so a kai gudunmuwa za a bi ta Ministry of Interior din su nan. To an bubuɗe wani abubuwan da account number in mamutun yana da wani abu da yake shiga da gudunmuwa amma har yanzu ana bubuɗe wani da abin ya zo ne ba da shiri ba to sai yanzu ne ake fito ake dan abin nan na za mu shi ko shekarun jiya an samu after shock so gwamnati ta bubuɗe ko muna mutane suna kai tallafi a garin da mutane especially mutanen garin da international organization da kan san kuma Morocco ne ke kusa da Europe ana tsaye tallafin da har yanzu an fara.
To akwai da yake bala'o'i irin waɗannan ba abu ne da sukan faru ne ba wai da shiri ba wani darasi kake gani ƙasashen mu na Afirka za su iya koya da irin lamari irin haka kasancewa so da dama mu mukan fuskanci ko ba komi ambaliyar ruwa irin haka dai.
To darasin shi ne dole a rinka shirya ma irin wannan abubuwan kamar jiya na ji labarin an samu ambaliyar ruwa a Libya
haka
kuma inda ake cewa ni global warming ina duk abin da shiga da zai faru da kai ba
yana iya faruwa haka
saboda canjin yanayi kuma idan da Allah ya shirya abu ma ko ba ko da shi ko ba zai iya faruwa so kullum kawai sai dai kawai mu wannan kullum darasi ne gare mu kullum a kwanaki cikin shiri ko kasashe na duniya wanda suka ci gaban iya farin bayan da suke yi da shi sai dai to response da ake ga ya fi namu saboda ci gaban da suke yi.
Malam Masir Nuhu Bamali babban jami'in gwamnati da ke ofishin jakadancin Najeriya a birnin Rabat a hirar shi da Grace Alheri Audu kan girgiza ƙasar ta Morocco da ta laƙume rayukan mutane sama da mutane 2,900. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC za a iya samun wato sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadar intanet a Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfiliya ya dawo da ci gaban labaran duniya.
To jami'an Turkiya sun ce ba Amurkan nan mai bincike da aka ciro daga cikin wani kogon Turkiya mai zurfi bayan da ya rashin lafiyar da ba zai iya fitowa da kansa ba yana samun sauki a wani asibitin Turkiya. Masu aikin ceto daga ko ina cikin Turai sun taimaka wajen ceto Mark Dickey mai shekaru 40 wanda ya fama da zubar jini cikin kogon mai nisan mita 1000 a karkashin kasa a kogon Marka Cave dake kudancin Turkiya. Da sanyin safe yau Talata ya fito daga cikin kogon kuma an garzaya da shi asibiti ta jirgin helicopter. Da yake magana da manema labarai bayan ceto shi, Dickey ya bayyana wahalar da ya sha ta kwanaki 9 a matsayin kasada mai wahala. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa kasar Rasha yau Talata, inda ake sa ran zai tattauna da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yankin gabas mai nisa na Rasha. Duk da gargaɗin da Amurka da Koriya ta Kudu suka yi kan yiwuwar masayar makamai. A ranar Talata jami'an Koriya ta Kudu sun ce suna sa ido sosai kan ganawar farko tsakanin Kim da Putin a cikin shekaru 4. Ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta yi imanin cewa Kim Jong-un mai yiwuwa ya shiga Rasha da sanyin safe yau ta hanyar jirgin ƙasa mai zaman kansa, inji mai magana da yawunsa John Haku. Yana mai nuni da kasancewar manyan jami'an soja da ke tare da Kim. Ya ƙara da cewa muna sa ido sosai kan ko za a gudanar da shawarwarin da suka shafi cinikin makamai da musayar fasaha tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha. Daga ƙarshe, farautar da 'yan sandan Amurka ke yi na tserewa wani da aka samu mai laifin kisa mai suna Danilo Cavalcanti, wanda ya tsere rigar yari yayin gargaɗin cewa yana ɗauke da makamai yayin da suke nemansa a wani gari da ke arewa maso yammacin jihar Philadelphia. Ɗan ƙasar Brazil mai shekaru 34 da haihuwa ya tsalla katangar gidan yarin Chester County da ke Pennsylvania a ranar 31 ga watan Agusta, kuma kusan makonni biyu ya kauce farautar ɗaruruwan jami'an tsaro da jirage masu saukar ungulu da jirage marasa matuƙa da kuma karnuka masu bincike. Ɗaurin kurkukun Cavalcanti ya zo ne mako guda bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai saboda ya daba wa budurwarsa wuƙa har lahira a gaban 'ya'yanta a shekarar 2021. A cewar 'yan sanda, ana kuma nemansa da laifin kisan kai a Brazil. Rundunar 'yan sandan jihar Pennsylvania ta bayyana cewa da sanyin safe yau Talatan nan tana bin mutumin da ya gudu a garin South Coventry da ke kundumar Chester mai tazarar kilomita 50 daga arewa maso yammacin Philadelphia.
A gaida Sarfi Lahashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma shirin zai garzaya makauciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger, inda aikin haƙar makamashin uranium a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar ya suma fuskantar cikas sakamakon rashin wasu sinadaran aikin da suka yanke dalilin takunkumin da aka kakabawa kasar ta Niger tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Ga wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Aikin haƙar makamashi uranium ya fara fuskantar koma baya sakamakon rashin wasu sinadaran da suke wanke uranium din saboda takunkuman kasashe yammacin Afirka ECOWAS da suka sai yawo Niger bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Inda bayan juyin mulkin ne kamfanin Orano mallakar kasar Faransa aikin da yake gudanarwa na haƙo uranium a Agadez da ke arewacin Niger ke tafiyar hawainiya saboda wasu matsaloli masu nasaba da takunkuman ECOWAS da suka kakabawa kasar wanda tuni matsalar ta shafi tar da uranium din zuwa kasashen ketare. Al-Mustafa Al-Hassan shugaban kungiyar da ke sa ido kan haƙo uranium a Agadez.
Abin da ya faru shine cewar takunkumin nan akwai sanadarin da ba su shigowa kamar su sulfur, kamar su carbonate, kamar su nitrat. Don ka aka sai da izin na wanke uranium din. An samu cikas ka bari shugaba an kuma ga abin ya ci gaba takunkumi kai ci gaba. Yanan dole ne a sai da ba sai da ni za a wanke shi. Za a sai da aiki kwata-kwata. Yanzu for example tona wanda ake yi akwai injina, akwai gas, akwai PS. Kadan ka da amma suka kare ai shikenan dole ne sai da kwata-kwata in ya wuce wata shida ana rage da wannan hanya magana ba magana iraniyon ba za a yi magana za a yi daban
kamar suwa abin zafin shafa
kamar faransa sai program za ta saida shi lokaci kaza za ta kama kudin ta lokaci kaza za a sa cikin central mai ba da wuta shi ne zai shafa amma ba aiki ba muke da shi
to sai dai kungiyoyin fafatuka a Niger sun fara kira ga sabbin hukumomin mulkin sojin kasar da su sake duba yarjejeniyar aikin hakar makamashi uranium da kamfanin urano na kasar Faransa Ahmed Yusuf shugaban gamayyar kungiyoyin fararen fulana Imswasen da reshen jihar Agadez
yarjejeniya Niger da kasar Faransa bisa ka abin da ya shafi hako karfe uranium mun nema da a rushe su saboda wadannan yarjejeniya ba su amfana kasar Niger yau tsawon shekara fiye da 50 ana fidda arzikin uranium a Niger mai al'umma hayyo ba su ga ci gaba ba tunda duk da uranium kin da ake fuddawa a kasar Niger musamman yankin da ake fuddo shi hayyo yankin baya yake ko hayoyin kwarai bamu da kenan muna so duka wadannan yarjejeniyan da ba su amfanin talakawa muna nema da a soke su saboda a yi sabon tsari yadda talaka zai gana amfanin arzikin da Allah ya bashi a karkashin kasa yadda kasar mu za ta ci amfanin arzikin wannan uranium
tunde a ranar Juma'ar da ta gabata ne ga wannan watan na Satumba kamfanin na Urano yadda aka tar da aikin hako uranium sakamakon matsalolin yankewar kayan aiki wanda zai iya zama wata babbar koma baya ga sabbin hukumomin Niger da ke bukatar samun kuɗin shiga domin gudanar da wasu aikace-aikace na ci gaban kasa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton masu roka da Ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka duk sanda ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki wanda ya zo da rufe iyakokin shiga kasar sandiyar juyin mulkin da sojojin kasar suka yi ya zuwa yanzu al'amura da yawa sun sauya kuma sauyin ya zo da tawaya ga al'ummomin kasar ta Nijar da ma makwabtan kasashe ga rahoto na musamman da wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya hada mana kan yadda wannan takunkumi amma lokacin da ake ciki na damuna ya yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi tsakanin kasashen Najeriya da Nijar.
Alal misali a Najeriya akan samu hada-hadar kasuwanci da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin kasashen biyu musamman a garuruwan da suka yi iyaka. To sai dai a garin Ilela na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda kasashen biyu suka yi iyaka al'amuran hada-hadar cinikayya ta shiga wani mummunan yanayi. A haujin dabbobi kasuwar Ilela ta kasance babbar kasuwa inda ake cinikayyar dabbobi tsakanin Najeriya da Nijar da ma wasu kasashen duniya. Amma yanzu kasuwar ta dabbobi ta kasance kamar an yi ruwa an doke, kamar yadda wani mai sana'ar shanu ke cewa lamarin ya kawo musu koma baya ainun.
Sunana Ibrahim Abdullahi Hura Ɗanboka a nan Ilela. To gaskiya mun shiga matsala sosai don matsalar da muka shiga babu dabbobi, sana'ar da muke yi kuma mu ita ce muke ta dabbobi. Mu je Nijar mu sayo mu kawo na Ilela Najeriya mu saida, to yanzu babu. Kowa zaune na yake cikin matsaloli muke an dai da son hali ne da gaskiya a taimaka a bude burin nan kowa shi wadata saboda a samu ci gaba dan yanzu gaskiya mun wahala kuma babu ci gaba kowa yana kuka tsakanin yan kasuwa da irin masu dan taimaka su dai mana ayyuka hakan nan kowa mace haki dan gaskiya a dangance da wannan yanayi ya kamata a dan sautsauta a bude kowa ya dan samu ci gaba gaskiya mun wahala na tsaye dai tsadar rayuwa yawa sannan ba kwanciyar hankali.
Sarkin shanun Ilela ya ce lalle ana cikin wani mummunan yanayi sanadiyar rufe iyakokin kasashen, to sai dai ya ce ba rufe iyakar kadai ya kawo wannan yanayin ba.
Sunana Muhammad Dallabi, sarkin shanun Ilela. To bisa ga mai tambaya dai akai na magana bisa shi tsakanin dangantakar Niger da Najeriya, to gaskiya alhamdulillah da ko da yake yanzu muna cikin wani dan lokaci wanda ko babu matsalar boda in mun ka shigo wa lokaci to gaskiya muna samun karamcin dabbobi saboda mi yanayi na an ka shigo na damana duk mahi akasari mutane sun aika bisashen su daji domin su ci haki amma duk da haka gaskiya hai gobe ana hituwa daga bisashe da Niger da kowa nan Najeriya sai dai akwai karamci sabanin farko amma ba wai matsalar bora ta hana bisashe shigo ba mu muna cikin wanganin cewa duk an ka shigo cikin damana to gaskiya muna samun waɗanga matsalolin na karamcin dabbobi
a bangaren kananan dabbobi da suka hada da tumaki raguna awaki batun bai sauya ba
sunana Isa Isa Elila mai sana'a kananan dabbobi ne wanda sun kada da awaki da kuma tumaki da raguna a gaskiya to ne wannan boda gaskiya muna fuskantar matsaloli na kasuwanci wanda dai ni in short ni dai wani to sai in ci haka zan koma na to da dabbobi abin da to da su dabba kusan takwas kan da Allah ko guda ban sai sawa ba wanda lokacin nan kafin rewa gaboda kafin sha biyu na ran insha Allah mun sai sawa mun sai wasu kuma dami amma yanzu gaskiya abubuwan dai sai dai hankali gaskiya yanzu dai sai dai mu ci mun gode ma Allah gaskiya akwai matsaloli da dama wanda ma gaskiya hudinsu ma ba ma sai mu mutum ya hudu da ya shigo kasuwar zai ga san cewa akwai matsala domin akwai mutane da ka kawo mana dabbobi daga Niger daga gare su muka sara yanzu gaba ɗaya sun bar zakwa cikin kashi 100 yanzu kashi 99 sun bar zakwa kashi 1 ne suke zakwa kuma sun zaka in sun sai suwa in ba sai suwa barin suna suka yi nan a wuce da su sai jibi gaskiya dai yanzu akwai na kasu 100% gaskiya kin da nake yi da hukumomi akan wannan matsaloli gaskiya abin da ya tahi bai tsaya ko ina ko bai sauka bai ko ina sai ga talaka gaskiya mu talakawa gaskiya tsakanin Allah muna cikin hukuma ta kowane gehe wanda ya shafi daga dabbobi har abinci da muka ci gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya muna kira ga hukumomi cewa Allah su duba muna da idon rahama su tosiya muna to Allah bodo dinga in akwai hali tunda abubuwan gari an riga yin su kuma cewa juya su a ce a maida abubuwan ga yadda suke gaskiya waya ji to Allah ya kuma hankali su ba su taimaka kamar da gaskiya Allah su shirya a buɗa mana bodo dinga mu ci gaba da kasuwancin mu Niger ba ta sai Nigeria Nigeria ba ta sai Niger
shi ma bangaren sayar da raƙuma a kasuwar ta Ellela bai tsira ba daga wannan matsalar ta rufe iyakar kasashen biyu
sunana Muhammad Duka sai raƙuma Ellela kiya mu shiga ne ba ƙarami ba saboda rai bo daga kasa ta kawo mana rugumcin kasuwanci ba kuma mu dai ba duka gaba ɗaya kasuwancin ake yi nan Ellela sai ya rage inda na samu kashi 60 ko 80 bisa 100 to yanzu ko ya ka samu kashi 20 30 bisa 100 na domin da dabbobi dai mu dai gaskiya ba mu da samu dabbobi na cikin sai na gida ina muka amfani da su eh gaskiya ba ba samu wannan baki sai na gida ina illa wanda na gona na wanda kasuwa shi abin da su amma dai baki ba shi waye su to kai daga illa mu dai a dan taimaka su da gwamnati su da su san mana da su kai haka nan amma mu dai abin da muka so a sasanta ko wani ke a sasanta su rage wanda suna su rage a sasa da bude mutala kasa abin da yake don idan kasa da duk boda ba ta bude mu nan kasa kasa ga tamu to mutala kasa bai na cikin matsala babu abin shi dai ya tsara sannan babu harkoki sannan ba a sayan kayan don bakin dama baki ne suka yi sayan kayan kun ba shi guwa gaskiya kasa ta kadan ta karshe kwarai da gaskiya alhamdulillah
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban rahoton yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
ra'ayi na farko ra'ayinka ne tani mai langilange luwa ya wuri kace muna marhaban da shirin fara aiki tare da Najeriya da Ghana ke yi domin inganta harkokin noma da fatan Allah ya sa shirin ya cimma nasara sai ra'ayin Aminu Adamu Malam Maduri mai cewa hakika magana da tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar ya faɗa ita ce magana gaskiya al'ummar Najeriya sun zuba wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ido su ga canji na zahiri domin mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba. Don haka ya kamata shugaban kasa ya dauki matakan zahiri da zai samar da saukin rayuwa ga al'ummar kasa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kai ko cewa kai ku fada wa shugabannin kungiyar ECOWAS cewa matsalar siyasa da Niger ta tsinci kanta a ciki ta ƴan Niger ce. Kuma maganin tunanin cikin Niger ɗin ba cikin wata ƙasa ba. Don haka don girman Allah da manzansa ECOWAS ku shafa mana lafiya mu fuskanci matsalar mu da kanmu mu magance ta. Kowane shugaba ya ji da matsalar da ke damun ƙasarsa domin ba Niger kaɗai ke da matsala ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Abubakar Yahaya Lakwaja. Kace in ban da agogo ba abin da ke tafiya daidai a Najeriya. Da shi dai gwamnatin tarayya ta ba da tallafi ga 'yan Najeriya sai dai wasu gwamnoni sun yi kashe mu raba. Wasu ma sun yi ajiyar ta a rumbu don wata manufa ta siyasa. A yayin da mabukata ke kukan tallafi bai kai gare su ba. A don haka muke roƙon Allah da ya mana maganin gugar da ke hana ruwa gudana bayan rijiya ta bayar. Cewar ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Madalla masu tsaron mu ra'ayin masu tsaron kenan aka saurara yanzu ne za mu je ga tabaru a takaice.
To a takaice kasar Spain za ta aika da karin tawagan masu aikin ceto zuwa kasar Morocco a daidai lokacin da ma'aikatan bincike ke aikin gano sauran waɗanda suka tsira daga girgizar kasar ta auku a kudancin birnin Marrakech ranar Juma'a. Spain ta ce da yammacin ranar Litinin za a ƙara tawagar ƙwararru 31 da karnuka masu bincike 15 da motoci 11. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗi yau Talata cewa tura jiragen yaƙi samfurin F-16 da ƙasashen yammacin duniya ke yi a Ukraine zai ƙara tsawaita rikicin ne kawai. Da yake magana a wani taron tattalin arziki da aka yi a Vladivostok, Putin ya kuma ce Rashawa 1,000 zuwa 1,500 ne ke aikinsa kai ga sojojin Rasha a kowace rana, kuma 2,700 ne suka yi rijista a cikin watanni 6 da suka gabata. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a gabashin Libya na iya kaiwa dubbai, kamar yadda wani jami'in kungiyar agaji ta Red Cross Crescent ya shaida wa manema labarai a yau Talata. Adadin waɗanda suka mutu yana da yawa, in ji Tamar Ramadan, shugaban tawaga IFRC na Libya. Jami'ai a gabashin ƙasar Libya sun faɗa jiya Litinin cewa kimanin mutane 2,000 na aiki kyautatan sun mutu a birnin Derna. Jami'an Turkiya sun ce ba Amurkan nan mai bincike da aka ciro daga cikin wani katon kogon Turkiya mai zurfi bayan da ya rashin lafiya da ba zai iya fitowa da kansa ba yana samun sauki a wani asibiti na Turkiya. Masu aikin ceto da ko ina cikin Turai sun taimaka wajen ceto Mark Dickey, mai shekaru 40 wanda ya fama da zubar da jini a cikin kogon mai nisan mita 1,000 a ƙarƙashin ƙasa a kogon Morka Cave da ke kudancin Turkiya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa ƙasar Rasha yau Talata, inda ake sa ran zai tattauna da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a yankin gabas mai nisa na Rasha, duk da gargaɗin da Amurka da Koriya ta Kudu suka yi kan yiwuwar musayar makamai. A ranar Talata, jami'an Koriya ta Kudu sun ce suna sa ido sosai kan ganawar farko tsakanin Kim da Putin cikin shekaru 4. Farautar 'yan sandan Amurka ke yi na tserewa wani da aka samu da laifin kisan kai da Nelo Cavalcante, wanda ya tsere da gidan yari ya yi gargaɗin cewa yana ɗauke da makamai yayin da suke nemansa a wani gari da ke arewa maso yammacin Philadelphia. Ɗan ƙasar na Brazil mai shekaru 34 da haihuwa ya tsallaka katangar gidan yarin Chester County da ke Pennsylvania a ranar 31 ga watan Agusta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ta da rabi agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa mu da Dan Sarfi Lahashin da ya karanto labarin duniya da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri, sai fatan sai mun sadu da ku anjima idan Allah ya kai mu. ga shirin yau da gobe.